Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon ƴa mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, shirin ya karbi bakoncin architect Binta Fatima Yahaya mai zanen taswirar gidaje a jihar Kano da malama Maryam Umar mai gida mai sana'ar zane da fanti a birnin Abuja Najeriya. Kuma akalar shirin ta karkata kan wasu ayyukan da aka fi danganta su da maza a baya, wanda a yau an samu matan da suka yi fice a waɗannan fannoni. A cikin shirin da ya gabata dai, mun karkare shirin a daidai sa'ilin da architect Binta take cikin bayani, inda take cewa
idan an ambace ni kuma a wannan fannin, ina jin dadi sosai yadda bai misaltuwa. Dan mutane da yawa suna alfahari da ni dan ana ambato na ne da yin kyawawan ayyuka. Kuma fata na shine a koyaushe na rika yin kyawawan ayyuka da suka fi na baya, dan na zama abar koyi ga mata matasa har da mazan ma. Dan mazan za su iya cewa tun daga mace ma ta yi ballanta na mu. Dan haka sai kaga yaran sun dage su yi abin arziki su zama mutane na gari masu dogaro da kansu ba tare da sun jira aikin gwamnati ba.
To a yau za mu tashi akan bayanan malama Maryam, bayan da na mata tambaya cewa matasa a yau suna tunanin da zarar sun kama wani aiki ko sana'a za su yi nasara, su yi fice. Yaya al'amarin yake?
Muddin mutum yana sha'awan abu kuma ya sa kanshi da yi tsakani da Allah, yana kyautatawa iyayen shi, yana aikin shi yanda ya kamata, insha Allah Allah zai daukaka shi kuma zai ci gaba a sana'an nan. Muddin kana son abu, ka sa ranka, ba da sauri bane zaka zama wani ko kuma zaka fara yielding success daga abun. A hankali ne. Muddin kana da hakuri, kana son abin da kake yi.
To architect Binta, gare ki, yaya al'ummar da kike ciki suka karbe ki da irin aikin da kike yi, duba ga yadda suke kallon wannan sana'a?
Alhamdulillah, al'umma sun karbe ni sosai. Don sau da yawa mazan ne suke zuwa in sun ga aiki na a wani guri ko sun shigo office, sai a hada su da ni a ce ai musu zane. In kuma a wani guri suka ga aiki na, sai su ce a hada su da wanda yayi wannan aikin. Su a zaton su a koyaushe namiji ne yake. To idan suka shigo suka ga ni mace ce Bahaushiya, sai su tsaya wani lokaci su tiras su fara tambaya. Wani ma sai ya tambaya ce yana neman wanda yayi aiki a guri kaza, sai na kance musu ai ni ce. Sai su ce to shikenan su suna so a musu zane kaza. To idan na fara musu bayani akan abin da suke so, a dan sai su tabbatar eh din haka din ne, ni ce din ne. Wani lokaci kuma matan su ne ke zuwa. Idan suka zo su ce ga abin da suke so, sai ne musu. Dan ya kai ya kawo ma, wasu suka dauki zane na suka gani a wani guri, sai su ce da gani wannan zanen mace ce ta yi shi. Saboda yanda abubuwan suke, ni nakan yi zane ne kamar ni ce zan yi amfani da shi. Sai dan da akan samu bambanci shine ko kallon fenti ko tiles na ƙasa ko na jikin bango na bandaki ko kayan bandaki kalolinsu da irin su ko ceiling, to inda ake bambanta kenan. Don haka wani lokaci idan aka yi zanen komai kuma yana tafiya har da kala din da nake bayarwa na bango, sai su amince da su.
Malama Maryam, wannan tambaya ta kice, menene ra'ayinki game da batun aure? Domin a duk lokacin da aka dauko zancen macen da ta yi nasara a rayuwa, abun farko da mutane suke tunani
sha'anin da ya shafi lamarin aure. Gaskiya kowace amace dai tana so ta yi aure, ta ga family ta da sauransu, kuma kariya bai kamata ya zama bariya a nan ba. So ni ina da sha'awan in aure in samu family na, kuma sa'an da nayi sana'a na abu ne da zan iya yi a gida, kuma still zan iya ba family na full attention as ina aiki na a cikin gida.
To architect Binta, yaya kike tsara ayyukanki kasancewar ga irin sana'ar da kike?
A fannin mai gidana dan ba shi da matsala, dan shi yakan tuna min wani lokaci ya ce to kin fayi mutane alƙawari zaki bada aiki a tura musu su zo su karba, idan kuma suna da buƙatan ai musu gyara diddai hakan nan. Wani lokaci ma tare da shi muke zuwa. Alal misali idan zan je gurin da ake aiki, muna kira inda ake gini site, to wani lokaci ma zan tafi zai ce bari ya sauke ni ko kuma bari ya raka ni muka je mu dawo. Zancen kula da gida kuwa da yara, koyaushe in dai mutum zai tsara ma kanshi kar ya hada aikin gida da na office, to zai ga abubuwa sun tafi daidai. Ni ba na hada aikin gida da na office, kowane yana barin shi a mahalinsa, don haka ban samu kalubale ba a wannan fannin.
Malama Maryam,
gaskiya ni a ra'ayina bai kamata mace ta zauna a gida ba, kawai ita aikin gida da kula da yara da mijinta ne. Yanda aka san mace za ta iya yin duka wannan, za ta yi sana'anta ko ta yi aikin ta kuma ta kula da mijinta da yaranta, haka Allah ya halicci mace duk za ta iya yin wannan, ba sai an ce ta bar lamarin gidanta ba, ta kokari ta stabilizing din shi.
A kitabinta, daga cikin abubuwan da ake suka na wannan aiki naki, akwai batun irin sutura da ake sawa. Zaki ga yawanci idan za a zana hoton masu wannan aiki, zaki ga an zana irin malafa da wando ya mai gidanki yake ji a game da irin waɗannan sutura da ake sanyawa, musamman idan zaki hau tsauni.
Waje da baya jin komai saboda kayan da nake sawa, dan masu nuna addini na ne da al'aduna na Hausa, kamar zani da riga, mayafi ko hijabi, ko doguwar riga da mayafi, ko kuma abaya. Ba lallai ne mace ta sa dogon wando ba, saboda za ta iya aikin ta da computer, ta ga komai da komai, ko tana zaune a ɗakin ta tana amfani da internet, za ta ga site din ma can inda ake aiki, har ta bada correction ba tare da ta dauki kafa wanda ta ji har can ba. Dan haka mu irin aikin mu zamu yi ku a cikin ɗakin kwanan mu ne. Idan kuma ya kasance zan fita kuma ana rana, alal misali nakan sa malafar kaba irin ta Fulani din nan, wani lokaci kuma nakan sa hular kwano saboda kiyaye hatsari, nakan dora akan mayafi na ko hijabi na. Shi wannan taswiran zane-zanen gidaje akwai fannoni da yawa, alal misali akwai wanda muke kira a turanci landscaping, a takaitaccen fasara shine aka yi gida din aka gama ana mai shuke-shuke, bishiyoyi da ciyawa, irin wanda ake kira carpet grass din, masu laushi da masu furanni, to shine muke kira landscaping. Akwai kuma interior design, shi kuma ana maganan yanda zaka kawata ciki da kowa ya shigo zai yi sha'awa, masu gidan za su ji dadin zama a gidan, za su yi alfahari da gidan. Kana kuma akwai furniture design, zanen taswiran zana ma kujeran zama da kalan shi da yanayin shi, kujerun gurin cin abinci ne, a kujerun gurin zama ne, ko kuma kayan aiki ne na gurin kitchen, irin su cupboard da ko dakunan kwana. Har ya kai ya kawo ma yanzu akwai taswiran zanen motoci, ana kiran shi automobile architecture. Ya danganta da wanne mace take da sha'awan ta kware a kai. Zancen karfafa wa yara mata matasa gwiwa, kuma kungiyar mu ta mata mukan kai ziyara makarantun mata jifa-jifa don mu nuna musu yadda abin yake, mu fadakar da su yadda abubuwa suke, da cewa ko a ɗakin kwana mace za ta iya aikin ta, ta mika a gani idan mutum yana so ya gyara ya turo ta gyara ta ƙara turawa. Kuma saboda mu karfafa wa yara gwiwa, mata matasa da yara mazan ma dai, ina koyarwa har ila yau a jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudin a nan jihar Kano.
Malama Maryam, a yau an wayi gari mata sun kasance suna daukan nauyin kansu ko na iyalansu, ko kuma irin nauyin da a da yana wuya kiga mace an ce ita take dauke da waɗannan nauyi, duk da cewa wasu basu fiye son ƴaƴa mata ko kuma matansu su yi fice ba. Kuma menene burinki nan gaba akan wannan sana'ar taki?
Ai, abin alfahari ne kana da mata da idan yau ka shiga matsala za ta iya fitar da kai, idan yau yaranka suna buƙatan wani abu za ta iya taimaka, ko kuma iyayenta ko kuma iyayenka. Ai, banda mata tana da haƙƙi kan iyayenta. Idan aka ce iyayenta yanzu ba su da ƴaƴa maza, ita ce babba, ai ya kamata tana yin abu da za ta na taimaka musu, especially a shekaru idan ya doso musu. Saboda haka ya kamata mata su riƙa sana'a ko kuma aikin gwamnati, amma kuma ka su wujire marayuwan auren su, su yi kokari su balancing duka. A ƙarshe dai zan iya cewa ni Allah yi ni mace ce wanda take sha'awan aure, kuma na san cewa duk da yana nake son aikin zane na, duka wani hujjoji da haƙƙin aure da ya kamata in yi zan sa shi a gaba sai aiki na ya zama na biyu. To zan yi kokarin yanda zan yi balancing. So kafin na yi auren ma akwai wanda nake training din su maza, ƴan yara maza, young mazaje, haka da idan aikin ya kama da a sami aure ba zan iya kaiwa yamma ba, kuma ba zan iya dade auren aiki ba, su za su iya yin komai. Ni buri na kenan. Kuma nearest future ni dai gaskiya ina so in exhibitions a ƙasashe da dama na duniya, ina sha'awan wannan. Sannan kuma ina so in training mutane,
horar da mutane
da yawa ta harkan zane na, a samu kaman foundation
wato gidauniya
na taimaka al'umma da talakawa da marayu insha Allah.
Mai sauraro, duka-duka abinda shirin ciwon ƴa mace ya kunsa kenan a yau, amma idan aka tara da shirin zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.